الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gudiyata tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai da cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 28 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda daidai da 28 ga watan Yuni shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Bora da Galadima Road Angwari Miji Arewa Kaduna a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka الملخص الفقهي مع الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى مكوانا اتكين كتاب الطهارة باب في احكام التيمم اجير وانا كراتون وانا للتافي وانا شيني مجلسنا تلاتين ترى مكوانا bayanan da malam ya koro da ake kulawa da taimama ya kawo halayya kusan guda 5-6 wanda idan aka same su to wannan dalili zai sa a yi taimama. Mun karanta 1-3 a makon da ya gabata za mu shiga na 4 sai lokaci ya mana halinsa. Abinda yake nufi na farko shine dalilan da ke sharuɗan da ake lura da su kafin a yi taimama. Na farko shine rashin samun ruwa da kafa hujja da falam tajidu ma'an tayammamu sa'idan tayyiba. In babu ruwa sawa'un a halin tafiya kace koko halin zamantakewa na zaman gida dole za ka yi taimama, ba za ka tsaya a haka idan lokacin sallah ta yi ba. Na biyu shine idan akwai ruwa tare da kai amma ruwan kana da buƙatansa na sha, in ka ce za ka yi alwala ba za ka samu ruwan da za ka sha ba, a nan yin alwala da ruwa ya faɗi a kanka, taimama za ka yi saboda ruwan da kake tare da shi ruwa ne na alwala ko kuma ruwa ne na abinci. A gidanka akwai ruwa amma in aka yi wanka na janaba da wannan ruwan ba za a samu ruwan da za a yi abinci ba. Ko kuma idan aka yi alwala da ruwan ba za a samu ruwan da za a yi abinci da shi ba, to yin alwala da ruwa ya faɗi a kanka daga ruwan yanzu ne za ka yi taimama saboda ruwan ba zai wadatar da kai ka yi ibada da shi kuma ka yi amfani da shi ba. Shine na biyu, saboda zaka yi abinci za a dafa da makamancin haka. Na uku, dalili na uku shine idan mutum ya ji tsoron cutarwa na rashin lafiya, idan yi amfani da ruwa zai iya samun jinkiri wajen warakarsa. Ga ruwan ba wai babu ruwa ba, amma yana da malaria kuma ya yi hai, ko yana da typhoid kuma ya yi hai. In ya taɓa ruwan, typhoid ɗinsa zai ƙaru, maimakon kila sati ɗaya samu sauƙi zai iya yin sati biyu zuwa uku kafin ya samu sauƙin. To a irin wannan hali ba za ka yi amfani da wannan ruwan ba, sai ka yi taimama, saboda halin da kake ciki na rashin lafiya. Malam ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa in kuntum marḍā, kaga in kun kasance ba ku da lafiya, kai baka da lafiya, in ka ce za ka yi amfani da ruwan zai zama cutarwa a gare ka. Ina fata mun gane wannan. To a kan na huɗu ne lokaci mana halinsa a makon da ya gabata. Malam ya ce radi'an, sharaɗi na huɗu daga cikin sharaɗin da ake lura da su kafin a yi taimama. Iza ajiza an isti'malil ma li maradin la yastati'u ma'ahu al-haraka, idan mutum ya gaza amfani da ruwa saboda wani cutarwa wanda ba zai iya motsi tare da wannan ruwan ba, walaysa indahu man yuwaddi'uhu, kuma a wurinka babu wanda zai maka alwala, wa khafa khurujil waqt, kuma ya ji tsoron fitan lokaci, to irin wannan shi ma an halatta masa yin amfani da ƙasa ya yi taimama, ya buga hannunsa a ƙasa ya yi taimama. Mutum ba yi da lafiya, kuma ba wanda zai iya masa alwala saboda stroke ya kama shi. Akane shi ne ma'anan da ya ce limaradin la yastati'u ma'ahu al-haraka, saboda wani rashin lafiyar da ba zai iya motsawa ba. Kaga stroke shi ne ke sa ba za ka iya motsawa ba, ko partial stroke, ko a ce rabin nan ko ya samu stroke nan kuma lafiya lau, kaga ba zai iya daga wannan ba. Kaga irin wannan ba kuma wanda zai masa ne alwalar a wurin, to anan sai ya taimama. Amince wannan, saboda ba zai iya motsa hannunsa ba, to anan sai ya yi taimama. Inda nan ne rabi ya shanye, ba ya iya motsawa shi, amma zai iya motsa hagun, an gane, sai ya taɓa ya shafa wannan da shi, an gane, sai ya shafa fuskansu shi kenan, an gane. Amince wannan, saboda ba zai iya ba. Khamisan, dalili na biyar daga cikin sharuɗan da ke sa a yi taimama, idza khafa baradan bi isti'malil ma, idan ya ji tsoron sanyi idan ya yi amfani da ruwa, tazurai da tazuƙai da titibirai, an gane, yana jin tsoro, kaga shi ne ba yi da wanda zai dumama masa ruwa, an gane, ba yanda zai yi. Amma mutum mai iyali, wani ma kafin ya farka an dumama masa ruwan, ko to shi kuma babu, babu wanda zai mai irin wannan hidiman. Walam yajid ma yusakhinuhu bihi, kuma ba yi da abinda zai dumama ruwan da shi, ne ba sun ɗauke wuta. To an gane, nefa sun ɗauki ta, babu abinda zai tsumama wannan ruwan da shi. Tayammama wa sallah, ana yace sai ya yi taimama da sallah, li qawlihi ta'ala, saboda kuma Allah maɗaukaki, wala taqtulu anfusakum, Allah ce kar ku kuskura ku kashe kawukanku. Haka kaga akwai bambanci da a ce kada ka kashe kanka, kuma kada ka kuskura. Wanne ne ya fi ƙarfi maganar? Kar ka kuskura, ko ya fi ƙarfi a kan me? Kada ka yi. Kaga wancan ita ce jumla mu'akkada, jumla ce wacce take ƙarfafa maka ahir aka kuskura da a aka kai. Kaga wannan akwai alamar rashin ƙarfafawa, shine wannan Bature ke kiransa an emphatic expression, magana ce da aka ƙarfafa ta. To Allah ce kakku kuskura ku kashe kawukan. Fa fi tilkal ahwal, irin wannan halayyar idan mutum ya samu kusa, malam yace ya tayammamu wa yusalli, sai yayi tayammama kuma yayi sallah. Wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhurihi, idan ya samu ruwa zai wadatar sashen tsakinsa. Ista'malahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi, sai yayi amfani da ruwan a gwargwadon yiwuwarsa a wa'ansu gabbai daga cikin gabbansa, aw badanihi ko kuma jikinsa. Wa tayammama 'anil baqin, 'anil baqi alladhi qasura 'anhu al-ma, sai yayi tayammama akan ragowar jikin da ba zai iya taba ruwa da shi ba, saboda in yace zai kwara ruwa akwai matsala. Ya qaulihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukaki da yake fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gwargwadon iko. In yace zai amfani da wani waje, wajen da zai iya amfani da ruwan sai amfani da shi, ko wajen da ba zai iya amfani da ruwa ba sai ya taimama a wurin. Wa in kana bihi jurhun yatadarraru bi ghaslihi, idan yana da ciwon da in ya wanke zai cutu da wannan wanke wurin. Aw masfihi bil ma, ko kuma idan ya taba abin da ruwa yana da ciwo, kuma ciwon hannu ne, an gane? Idan ya ce zai sa ruwa abin zai kara munana, a nan ba zai sa ruwa a hannun ba, an gane? Sai ya yi ne, sai ya yi taimama. Shi ne malam ya ce tayammama lahu, sai ya yi taimama. Wa ghasala al-baqi, rago wanda in ya sa ruwa ba zai cutar da shi ba sai ya wanke su. Amince wannan? Duk ko ina lafiya lau sai nan, nan ne kawai akwai matsala, kuma in ya sa ruwa akwai matsala, sai ya shafa shi kenan, sauran kuma sai ya amfani da mai ruwa ya wanke. Abinda malam yake so ya gaya mana kenan. Ya kaulihi ta'ala, wannan ma dalilin saboda fadin Allah madaukaki da ya ce wala taqtulu anfusakum, ku kuskura ku kashe kawukanku. Kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala amalan ya ce, Allah madaukaki ya ce ku kuskura ku kashe kawukanku. Yanzu mutumin da budurwa ta ce ba ta son sa, ana ganewa? Kawai sai je shaƙo ta fiya-fiya sai mutu, wannan aka kawo gawan shi bai cancanta liman ya masa sallah ba, sai ce wa ƴan uwansa ku je ku wa ɗan uwanku sallah, ni ba zan mai sallah ba. Saboda an samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe kansa, aka zo da gawansu sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum, ku yi wa dan uwanku sallah, manzo Allah ya kara gaba yake masa sallah. Kaga masu irin wannan halin za su shiga kaka tsantsan, saboda me? Saboda liman ya kiwa dan uwansa sallah, dan zai sa su dinga tababa da kokonto. Amma wannan baya kore liman ya masa addu'a a ɓoye, amma saboda ya zama darasi ga waɗanda suke da irin wannan. Kamar shi wannan? Ka san yanzu lalacewanmu musamman a arewa a yau ya kai ga za ka ga mutum musulmi ne saboda al'amari na duniya wai sai je hangin din kansa. Sannan da yawa a social media wani ma kawai budurwa ce ta ce ba ta san shi, sai je mai ya rataye kansa, inda ka san ita ce autan mata a duniya. Haka irin wannan yana daga cikin wato wauta da ake samu daga cikin matasa. Wanda kake tsammani akwai tattare da wannan macen, akwai wanda ita nata ya kare nan nata ya fara. To, yau kake tunani, inda nata kyan ya kare nan na wata ya fara. Idan ilimi kake tunani, inda iliminta ya kare nan na wata ya fara. Idan kana tunanin yanayi ne na dirinta, to inda nata ya kare nan na wata ya fara. Idan kana tunanin hasken jiki ne, to inda nata ya kare nan da wata ya fara. Don wata idan ka ganta ko Balarabiya su yaka. Ana ne? Duk wannan yana daga cikin abin da ke rudar da wasu sai su fada cikin wannan matsalan. Allah ka shirye da mu. Allah maɗaukaki ya ce duk kada ku kuskura ku kashe kawu kanku. Saboda kashe rai laifi ne a wurin Allah. Wanda ya kashe kansa da kansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jefa shi wutar jahannama da daddi abin gadarwa. Abin da ya kashe kansa da shi za a yi ta masa azaba a lahira. In guba ce, haka za a narka guban ya ci gaba da azabtar da shi a jahannama. Idan dutse ne ya fado a kai, haka za a ci gaba da gungura shi a wutar jahannama. Idan kuma rataye kansa ya haka za a sarka masa wuya na jahannama, ana jansa da shi, ana shaƙe mai wuya, yan ana azabtar da shi. Ya kamata wato mu kula da wannan. Allah ka shirye da mu. Malam ya ci gaba da cewa wa in kana jurhuhu la yatadarraru bil mashi, amma idan ciwonsa baya cutuwa idan ya shafa shi, masahat tadamat, yace masahat bimadi alladhi fawqahu bil ma, siya bandejin da sabda hannunsa wanda akwai ruwa. Yanzu ba an sa an daure mai ba POD kenan ko bandeji, sai ya taba shi da ruwan shi kenan. An gane musamman ga mutumin da ya targade ko yayi kadaya, kaga za a daure wurin. Kaga ba zai iya samun dama ya zuba ruwa ya taba ko ina ba. To in aka kai sai sa ruwa a hannunsa sai ya shafa shi kenan, yana makofan wankewa ne. وكفاه المسو عن التيمم. wannan irin mutumin da ya shiga wannan hali, shafa zai wadatar masa akan taimama. Hannunsa ne misali na hagu ya kare, sai aka rataye shi da bandeji aka masa POP. Kaga in yazo alwala zai iya motsa hannunsa na dama ko zai iya motsa na hagun da ruwa, amma in yazo nan kaga ba zai iya ba, sai ya taba ruwan da hannunsa sai ya shafa wannan bandejin da ke sama kiyofin nan da aka rufe hannunsa da shi, sai ya shafa shi kenan. Yanzu ba sai ya yi taimama ba. Ina fata an gane wannan. Duk wannan yana nuna muku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci a addinin musulunci ba. Allahu akbar. Ko me ya same ka sai ka samu mafita. Ina fata an gane. Komi ka gani sai da Allah ya kawo mafita, saboda ya ce inna ma'al usri yusra, lallai duk wani tsanani akwai sauki tare da shi. Amma ji wannan malam ya ci gaba da cewa wa yajuzu tayammumi bima ala wajhi al-ardi min turabin wa sabkhatin wa ramlin wa ghairihi. Malam ya ce to ya halatta, yanzu ana so a maka bayani da ya kamata da me za a yi taimaman. Wa yajuzu tayammumi, malam ya ce ya halatta a yi taimama bima ala wajhi al-ard, da duk abin da ke doran kasa, min turabin, na kasa, an gane, wa sabkhatin, shi kuma sabha shine kafar da aluma ta ba an gane kaga irin kasar da ake wancan turkaya wancan kuma kasar da ake noma da ita amlin da kuma kasa irin kasar da ake yashi shi ma zaka iya kamar wanda yake sahara an gane kan je zaka ga irin shi wa ghairihi makamancin haka ram kaga kasa ne irin na yashi ma'ana yashi kaga ai mutum in ka sa kafanka yana shiga ciki ko Araba suka buga misali akan wauta na dan adam sai a ce la takun kan na'amati allati tuwari ra'saha fil rimani dhannan anna as-sayyada la yaraha talama hiya la tarahu fa innahu la yaraha sai a ce kada ka zama akan wauta da rashin hankali irin jimina jimina idan mafarauci na binta a daji ta iba da gudu ta ruga da gudu ta ruga da gudu idan ta je wajen kasa irin sahara ko kasa haka turkaya sai ta soka kanta a cikin kasan wai tunda ita kanta na kasa ba ta ganin mafarauci to baya ganin ta ita ma amin ji wannan ka ga irin wannan to kasa kenan wanda ake amfani da ita to shi ma za a iya yin taimama da shi da waninsa daga cikin kasan da ake amfani da shi hadha huwa sahihu min qawlai al ulama malam yace wannan shine magana mafi inganci daga cikin zantukan malamai da suka yi li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki da yace fatayammamu sa'idan tayyiba Allah ce ku yi taimama da kasa tsarkakakkiya mai kyau kasar da take mai tsarki kaga ba za ka yi taimama a inda ake daure awakai ba saboda kasar me ba tsarkakakke ba ne ba za ka yi taimama a inda ake daure raƙumi ba saboda ƙasan da ke wudu ko haka kuma sa da makamancin haka to amma wanda ba wannan ba za ka iya amfani da ƙasar misali ƙasar da take yashi za ka iya amfani da shi in ka je gona ba akwai ƙasa ba irin wannan ƙasan shi ma za ka iya yin taimama da shi shine malam yake وكان صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاه يجي وكان صلى الله عليه وسلم منزل الله تعالى امنين الله سقره تبتا غشي ده علاينسا واصحابه ده صحابنسا اذا ادركتهم الصلاه اذا صلى ترسكيسو تيمموا بالارض التي يصلون عليها sai su yi taimama da ƙasar da za su yi sallah a wurin a nan ƙasar sai su taɓa su yi taimama kuma su yi sallah su turaban aw ghayruhu ƙasa ce ko kuma turɓaya dukkansu ne suna amfani da shi kuma su yi taimama wa lam yakunu yahmiluna ma'ahum at-turab malam yace ba sa kallafa wa kansu su ce za su ibo ƙasa su dinga yawo da shi wai in taimama ya kama su su taba an gane saboda sauki na addinin musulunci saboda waju'ilat liyal ardu majidan wa tahura kan sanya min doran kasa wurin sallah da kuma abin tsarki saboda haka duk inda taimama ta kama ka in dai kasa ne taba shi kai amfani da shi ka wuce ba sa kallafa wa kansu kamar yanda wasu zaka ga sun ibo kasa wai wannan kasan kai zai yi taimama da ita in ba ita ba yana ganin in ya taba wata kasar da ba ita ba taimama ba tai ba malam yace to irin wannan takallufi ne kuma shari'a ba ta karantar da mu wannan ba duk inda ka samu doran kasa sai kasa ce ka taba kai taimama ka tashi ka tsara gaba sabai ba ka daura wa kansu wannan amince wannan wani ya rage wani ya tambaya to gidana duka tiles ne kuma kasan interlock ne sai na ce to bari dan kibo kasan aje saboda saboda me saboda koda ta baci sai a ce ka fara yin haka ka duba anguwan da kake akwai kasa shikenan an gane sai ka je wajen ka saba kasan ka dawo ka zo kai sallar ka shikenan sai dai idan yana kana tunanin kila cikin dare asubahi za ta iya riskansa kuma ba ruwa da sauransu kafin ka je ka fito ka saba ka dawo ka ce zaka abin nan zai dau lokaci in ka iba ka ajje saboda wannan dalilin babu ne amma sahabbai ba sa daura wa kansu cewa za su ajje kasa saboda ne taimama ko kuma duk inda za su dinga yawo da shi kayan gwanda za ka je ma kwata-kwata babu kasa kuwa akwai shi da wuya da wuya sai dai yan turai ne kuma ko turan ai suna da gadi ko turai ne suna da gadi za ka ga akwai wajen da aka ajiye na gadi a turai ne akwai wajen da aka ajiye na gadi kuma ko su suna da geto har turai suna da geto har kai tunanin babu wallahi ko turai suna da geto dan kada ka ce a Najeriya ne kada akwai geto wallahi babu inda babu geto a duniya babu shi duk ko ina ka je a duniya sai ka tada akwai geto an gane eh Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa yace walam yakunu yahmiluna ma'ahum at-turab su sabai su kasance suna daukan kasa tare da su ba to yanzu ya gama bayani irin nau'in kasa da zaka yi ko duk ka samu in dai kasa ce ka amfani da ita sai dai idan wani abu ya bata wurin wanda daga cikin dalilan da shari'a ta ce kake amfani da irin wannan kasar an gane ko kasan da makaniki yake yake zubar da bakin mai bakin mai abu ne ne tsarki amma ya gurɓata me kasar sai ka je wajen da ba wannan ba sai ka taba sai ka yi amfani da shi ko yaya sufar alwalad take malam ya ce wa sifatu tayammumi sifar yin taimama an yadriba turabu bi yadayhi mufarrajatai al'asari'i ya buga ƙasa da tafin hannunsa ya ware su shine mufarrajai al'asari'i haka kenan an gane daga haka ya ware hannun haka sai ya taba ƙasa da shi thumma yamsahu wajhahu bi batini asabi'ihi sannan sai ya shafa fuskansa da tafin hannunsa to amma abin da zai yi shine yayi haka ya hure wannan kasar ko kuma ya kakkaɓe haka an gane sai ya shafa fuskar an gane tafin hannunsa amince wannan wa yamsahu kaffaihi bi rahataihi sa'annan sai ya shafa tafin hannun wato bayan hannunsa da tafin hannunsa an gane haka shikenan ya zama ma ashalahu ko ya sauki gashi kuma ga biyan bukata kaga alwala ma ya fi shi wahala ai Allahu akbar alwala ya fi shi wahala ka wanke hannu ka gunsa ka shaka ka fyace ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa idan gwiwan hannu sannan ka wanke na hagu sannan ka yi shafan kai ka yi shafan kunni sannan ka wanke kafa kana kifa yatsanka da wannan yatsar na ƙarshe ka ga alwala ya fi shi wahala amma ga sauki kuma yana makwafan alwala ne. Qalan yace wa yu'ammimu alwajha walkaffayn bilmashi, ya gane fuskansa da hannun hannunsa nan kenan gane da shafa. Wannan shine asalin taimama wanda yazo a hadisi ingantacce. Wa in masaha bi darbatayn, amma idan ya ƙara bugu na biyu, idahuma yamsahu biha wajhuhu, ɗaya daga cikin bugun ya wanki ya shafa fuskarsa kawai, wasaniya yamsahu biha yadayhi, na biyun ya shafa hannayensa, jaza. Malam yace ba laifi, lakin sifatul ula, malam yace lakin sifatul ula hiya alwalidatu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai dai siffar bayanin farko shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine hadisin Ammar dan Yasir wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. An gane? Haka kuma Abu Musa al-Ash'ari. Ammar dan Yasir yace ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aiki ni. Wannan ne fake ba da labari. Ana ganewa? Yace fi hajatin, a wata bukata tasa, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa ajnabtu, sai janaba ta kama shi, falam ajid alma, yace sai na rasa ruwa, ga janaba ya kama shi kuma ba ruwa, inji Ammar dan Yasir yake bada labari, sai yace fatamarrabtu fi sa'idi, sai na burgima a ƙasa, kama tamarraga dabbatu, kamar yanda jaki ke burgima a ƙasa, jaki haka ke in ya kwanta sai gurrin nan ko sannan ya tashi sai girgije, yace ni ma sai ne haka. Me fa yanda ake taimama ba kawai ya tashi sai haka. Fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, shi Ammar dan Yasir yace sai na gaya wa manzon Allah, ya ma'aikin Allah, wannan aikin da ka mun, janaba ya kama ni, da janaba ta kama ni na rasa yanda zan yi, kawai sai na yi burgima a ƙasa, kamar yanda jaki ke burgima a ƙasa. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Ammar, lokacin da Ammar ya gaya masa ga yanda yi, sai ce innama kana yafika an tafa'a aw an tasma'a hakaza aw an taqula biyadika hakaza, yace abinda zai wadatar da kai shine kai haka da hannayenka. Qaraba bi kaffihi darbatan ala al-ardi, sai manzo Allah ya sa tafin hannunsa yadda ki kasa da shi haka. An gane? Nafadaha, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kakkabe ta, ko nafakaha, sai ya hure dan kasan da yake ba ko? An gane? Thumma masaha bi dhahri kaffihi bi shimalihi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa na dama, sai ya shafa bayan hannunsa na hagu, aw dhari shimalihi bi kaffihi, ko wato bayan hannunsa na hagu da tafin hannunsa, thumma masaha bihima wajhahu, sannan sai ya shafa fuskarsa da shi haka. Hadisin Bukhari da Muslim. Gane? Imam Bukhari ya rawaito hadisi a cikin kitabul tayammum. Babu tayammumi darbatun. Imam Bukhari yace taimama bugu ɗaya ne. Haka Imam Muslim ya rawaito sa. A ruwayan Imam Muslim shine yazo innama kana yakfika an taqula bi yadika hakaza. Shine ruwayan Imam Muslim. Yace abin da zai wadatar da kai shine kai haka da hannunka. Imam Muslim ma da ya rawaito hadisin a cikin sahihin sa, shi ma yazo da shine a cikin kitabul haid, babu tayammumi. Haka Imam Muslim yazo da hadisin. Ina fata an gane. To amma akwai wata ruwaya daga Imam Tirmidhi ya rawaito ta, Imam Tabarani ma ya rawaito ta, Imam Darqutni ya rawaito ta, Imam Hakim ya rawaito ta, Imam Abu Dawud ya rawaito ta. Ina fata an gane. To sai dai ruwayoyin haka Imam Ibn al-Munzir ya zo da ita, sai dai ruwayoyin duka suna cin karo da juna. Ruwayar ta farko ita ce Barbatani, shine ruwayar Imam Tirmidhi. At-tayammum Barbatani. Imam Abu Gubiyu ne. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqayn. Shi wannan ruwayar Imam Tirmidhi kenan. Ruwayar Imam Abu Dawud sai ce ila al-abas zuwa hammata. Kai matsala ke. Amma ji wannan, kaga yake zuwa hammata. Wata ruwaya ta ce zuwa nan kuma. Kaga dai akwai matsala ke. Ku dukkan malaman hadisi sun taba wannan ruwayar ta Imam Tirmidhi da wa'ancan ruwayoyin gabaki da cewa ruwaya ce bata inganta ba. Amma ji wannan, ku sai aka rubu kashi biyu. Imam Tirmidhi a cikin jami'insa yake cewa wa qad ruwiya an Ammar min ghairi wajhin, an rawaito daga Ammar ɗan Yasir ba ta fuska ɗaya ba, min ghairi wajhin wa huwa qawlu ghairi wahidin, yace magana ce ta ba mutum ɗaya ba, min ahli al-ilmi daga cikin ma'abuta ilimi, min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, minhum da ciki akwai Ali ibn Abi Talib wa Ammar ibn Yasir wa ibn Abbas da Abdullah ibn Abbas wa ghairi wahid min at-tabi'in, ai da wani ma daga cikin tabi'ai ba mutun ɗaya ba, minhum daga cikin tabi'ai akwai Ash-Sha'bi Imam Ash-Sha'bi wa Ata da Imam Ata wa Makhul da Imam Makhul, qalu dukkan su sun ce at-tayammumu darbatun bil wajhi wal khaffayn, dukkan su sun ce tayammama bugu ɗaya ne fuska da tafin hannu, wa bihi yaqulu Ahmad, wannan fatawar ita ce fatawar Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuya, haka Ishaq bin Rahuya wannan ita ce fatawarsa shi ma an ji wannan bangaren. To wa qala ba'd ahli al-ilm, wasu daga cikin ma'abuta ilimi su ma sun ce minhum, daga ciki akwai Ibn Umar Abdullah ibn Umar, saboda akwai ruwayar sa da tazo ita ma, amma sai dai ruwayar ita ma bata inganta ba, wa Jabir da Jabir dan Abdullahi shi ma akwai ruwayar sa zuwa kafada, ita ma bata inganta ba, wa Ibrahim an-Nakhai daga ciki kuma akwai Ibrahim an-Nakhai shi ma yana da wannan fatawar, wal Hasan wa wal Hasan bi ma'ana Hasan al-Basri shi ma yana da wannan fatawar, qalu dukkan su sun ce at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn, su suka ce taimama bugu biyu ne, bugu na farko ta fuska, bugu na biyu daga hannu zuwa gwiwan hannu, wa bihi yaqulu Sufyan, da shi Sufyan bin Uyayna ya faɗi, wa Malik, haka Imam Malik shi ma fatawarsa kenan, shi ne fatawar da muke da shi a cikin fiqhinmu na Malikiyya ko, wa ibn al-Mubarak da Abdullah ibn al-Mubarak shi ma fatawarsa kenan, wa Shafi'i Imam Shafi'i wa Abu Hanifa shi ma Abu Hanifa fatawarsa kenan. To wanda za a bi wancan ne da suka ce bugu biyu, hadisin su hadisi ne wanda sashi na kishiyantar sashi, sai dai hadisin kuma duka malaman hadisi sun ce bai inganta ba. saboda akwai mutane a ciki wanda ake tuhuman su da ƙarya a cikin mutanen da suka rawaito akwai mutumin da ya kirkiro hadisai 700 na ƙarya har suka ce a 400 ne na ƙarya to ko da 400 ne na ƙaryan kaga ai yana cikin kuma marwaita hadisan kaga kwandam kenan amon jonan to saboda haka maganar da tafi inganci shine shafa guda daya shine bugu daya wannan ita ce fatawar Ali bin Abi Talib Ammar dan Yasir Abdullahi dan Abbas daga cikin tabi'ai Imam Sha'bi akwai Ata'u da Makhul daga ciki kuma akwai Imam Ahmad da Ishaq bin Rahuya kansu sun tafi akan cewa me bugu daya ne akwai kuma Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu amin ji wannan kuma hadisin Bukhari ne da Muslim suka rawaito babu iskali amma wancan duka malaman hadisi sun taba ingancin hadisin wanne zaka bi ba a bautatawa Allah da hadisi ladifi kare amin ji wannan saboda haka sai a ajje shi a gefe sai a aiki da cewa hadisin da yazo ingantacce shine bugu daya kuma shine kago wannan yana nuna maka saukin kuma addinin musulunci to shine mana yake cewa inda mutum zai yi bugu biyu za a ce yayi saboda kanan wa'ancan malaman amma gana mafi inganci kamar yanda Imamu Mubarak Fori ya fadi a cikin Fathul Ahwazi sharhin da yawa Tirmidhi da ya kawo wannan gabar yayi bayani ne tsawo na malamai akan hadisi duka da ruwayan Darul Qutni din ya fitar da su cewa duka ba su inganta ba ina fata an gane saboda haka ba a aiki da shi kuma wannan shine magana mafi inganci Allah ka shiryar da mu an gane wannan saboda haka magana da malam yace jaza cewa babu laifi wa in masahabi darbaini idan yayi bugu guda biyu na taimama idahu ma yamsahu biha wajhu wajhuhu ma'ana ɗaya daga ciki idan zai yi shafa a fuskansa wasaniyatu yamsahu biha yadayhi na biyu kuma zai shafa hannunsa da shi yace jaza wannan yayi sai ce lakinna sifatul ula sai dai siffar farko هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إتتي تزود غمان ذا الله صلى الله عليه وسلم وانت أنا تنكما أكم كم دنسنسا سوى ده حكا كسكوري دي شاب واتو بقو ايشيني دي دي كمشيني واند سنة انغا تتيا تزودشي سوى ده حكا آغا سيك أجم غنى وانت اجتهادي سكي الله ساكا مصدى الخيري أما سيك سنكي أكمي kuskure sai abu wanda yake shine daidai saboda shine imtaccen hadisi yazo a kansa Allah ka shigar da mu malam yace saboda yanayin lokaci zamu iya karasa wannan ba zamu tsaya akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu karasa wannan bayani da malam ya koro akan wannan fa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم ما أقول تنبايا ضام أمسى مقابكم ضام التكليف أكرا تمو إن شاء الله سبحانه وتعالى إيه أنا كيف أصبح متعا كنسو kana kirsa sa mutun akan su mata ma tana tare da miji ta zo ta ce ba ta san shi to sai ayaya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima binti Qais Allah ya kara yadda a gare ta hadisin nana a cikin Bukhari da Muslim mijinta ya zo wajen manzo Allah ya ce ya mahaikin Allah a dan min isu ya ina san matata manzo Allah ya zo ya same ta ya ce koma gidan mijinki kake ya mahaikin Allah umurni kake bani ko shawara ko umurni ne dole ne an gane sai manzo Allah ya ce shawara sai ta ce inni la u'atibuhu fi dinihi wala fi mu'amalatihi ana zargin mijina a addinin sa mutumin kirki ne kuma ya iya mu'amala ga ibada ga komai
bugu ma da kari dan aljanna amma ni bana kaunin shi ko sai ya hakuri wannan matan aure kenan fa tana tare da mijinta shikenan sai manzo Allah ya ce aturiddina lahu hadiqatahu zaki iya maida masa da sakakin sa sai ta ce bala ya rasulullah eh zan iya maida masa sai manzo Allah ya ce khudhil hadiqa wa talliqha taqliqatan kai karbi sadakinka ka saki ta saki da kaga farkon hulɗi a musulunci ke kaga wa'annan wuri nogo area ne in mace ta zo ta ce ba ta kaunan mijinta ku ce yi hakuri za ku fita jahannama ku fita jahannama confirm saboda duk abin da zai mata ba za ta yi appreciating ba in ko mace ba ta appreciating confirm sai ta shiga wuta saboda hadisin imamu ibn maja الإمام النسائي من ذا الله تي لن تؤدي المرأة لن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ما تي بذات صوتي نوي الله أكنت بسيطة صوتي مجنتا صوتي مجنتا نوي مجنتا لما أنا صلت تسيطة ومجنتا هدما تكون لك أفن تي صلى يعني saboda haka Allah ba zai karbi ibadanta ba sai ta gama sauke nauyin mijinta sannan ibadanta ma zai samu shiga nan akwai wani sako da ake so iyaye su fahimta yanzu idan ka aurar da ƴanka kuda kai ka fi kowa kudi a duniya to yanzu hanyar samun aljannan ta ya fita daga hannunka ta shiga hannuwa kuma koda mijin nan shine cook na gidanka kai kai wata kenan ko to yanzu in zama ka biyayya za ta shiga wuta ta saba mijinta amma janna saboda yanzu hanyar samun aljannan ta hannun mijinta yake kuma sallolinta da sauran ibadoji ma Allah ba zai karba ba matukar ba ta sauki hakkin mijinta haka manzo Allah ce kaga akwai matsala kaga yana daga cikin dalilan da ke kai mata wuta shi sa manzo Allah ya ce su suka fi kowa yawa a wutar jahannama Allah ka shirye da mu ba a tinsa sa mutum a so na'am da me cewa idan aka zo za a zauna da mijin ai wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman bil alihi wa hakaman bil aliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah yace in kuna jin tsoron rabuwa tsakanin mata da miji haka so su rabu ku turo mahukunta iyalansa da mahukunta daga iyalanta in da sulhu ake so Allah zai sa a dace to shi soyayya ba a tursa sa mutum in mace ta ce bata son miji to ba a ce mata kai hakuri in kuka ce kai hakuri za ku kashe ta saboda za ku azabtar da ita ba ta shiga abin nan akwai wani bawan Allah abokina ne yake gaya min ya ce matan kawunsa ne ta kalle shi sai take ce mai kawun kawani shekara 40 fa ce ban taba san shi ba shekara 40 fa suna zaune ba ta taba san shi ba ce biyayyen iyaye ne kawai yasa nake zama da shi kuma Allah ba a tabbatar da wannan matan ba shekara 40 suna tare an tabbatar da ita musulunci nogo area ne kai kana ma saurayi ko kana bazawari duk macen da ta ce ma ba ta san ka salamun qaulan min rabbir rahim kawai wuce an wuce wajen ko da wa ta ce ba na san ka ka ce na gode fara gaba shi kenan ka zauna lafiya amma za ka ga abun mamaki ka ga mutum ka ce ba ta so ya zo kaman kare gobe ya dawo da ce wai kai wani irin ja'irin mutum ne haba mana haba ko da daga baya za ta so shi mugu ne idan ta so shi sai ya wulakanta ta kawai ka hakura in dai ta ce ba ta san ka shikenan wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullan min sa'ati Allah zai baka wata abin da kake tunani kana da shi akwai wanda ta tafi ta an gane lokaci ne kawai wannan babi ne wanda ba a wasa da shi a bangaren aure e zabar damar shine kwadaitar da su wacce eh uba yana da yana ba laifi bane uba ya ga ya hararo wani mutumin kirki da sauransu yace ka zo ka nemi yata ba laifi bane sai da Umar yayi haka Hafsa da mijinta ya mutu yazo ya samu sayyidina Umar yace Allah ka zo ka nemi yata sayyidina Abubakar yace mai zo ka nemi yata kafin ya samu sayyidina Abubakar ya samu sayyidina Uthman yace zo ka nemi yata sai yace gaskiya ni bani da bukatan aure yanzu sai bai ce mai komai ba kaga inda mu ne zai ce ya wulakanta shi ko sai bai ce mai komai ba yana zuwa wajen sayyidina Abubakar sai yace ka zo ka nemi yata Hafsa sai sayyidina Abubakar ya shiru yace ya nake magana da kai bana amsa ba sai ya shiru abin da yasa sayyidina Abubakar ya shiru ya taba ji manzon Allah ya tambayi Hafsa wace ce wanda aka ce Hafsa ku sai sayyidina Abubakar ya fahimci manzon Allah na son ta to kuma baya so ya bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so manzon Allah ya faɗi da kansa sai ya gum sayyidina Umar ya ce ya nake maka magana kai shiru sai ce sayyidina Uthman ya ce mun bai da bukata na gane amma kai kai shiru sai ya kikin magana sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nashi da sauransu sai sayyidina Abubakar ya ce to wannan shine dalilin da yasa a lokacin da ka bi magana nayi shiru sai ya ce wallahi na fi jin haushin ka sama da sayyidina Uthman haka sayyidina Umar ya ce mai na fi jin haushin ka dare wannan ba laifi bane ba laifi bane in ka ga mutum kana masa kikkiawan zato kana ganin shi da ɗabi'u kyawawa sai ka tallata ai ba bujirewa take ba ai hanyoyin da aka fito da shi ne an gane sai ya ce ka zo amma ka izini ka zo gidan ta sai ya zo a matsayin cewa ya ganta ne yana so an gane saboda yaran yanzu ba su da wannan tarbiyyar mutanen da ne za a ce ma ka zo kuma ta yi lafiya lau amma ne yanzu zai ce tunda ba mara ne turo ruwa sun zaje kawai shi kenan ta yi fuska ko kuma maman ta mata sai ita ba ta yadda ba kaman an kallata yarta ne an gane ba aibi bane dan ka ga mutumin kirki ka ce zo nemi yarka mu ne ana muke ganin kaman me kaman wani sallah ba abin da mai duk mutumin da kake masa kyakkyawan zato ai kana so ka hada dangantaka da shi an gane mutumin banza ne ai ba ka so ka hada dangantaka da shi ko eh Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam da fuska akwai hadisin da ya zo da wancan duk ake ne a duk wanda ka yi ne lilwaji wal kaffai ne an gane? Wancan ruwayan da muka karanta ya fara da hannu ne ruwayan Bukhari akwai ruwayan Muslim kuma ya yi fuska sannan ya yi hannu duk wanda kai ya inganta na'am wa alaikum salam ba taimama ba alwala in yazo yin alwala hannunsa akwai bandeji kaga ba zai yi zubawa bandejin ruwa ba ai zai cutu ko shine sai malam yace sai ya taba ruwa haka sai ya shafa bandejin shikenan ya wajatar masa akan taimama e saboda cutan da ke jiki ba zai yiwu ya ce zai taba ba saboda wata rashin lafiya ko ciwo sai aka ce ya taba shi in ya taba ruwa zai zama masa matsala shine malam ya kawo wannan magana an gane sai ya taba in ya zuba ruwa ya ce zai zama masa matsala sai ya taba ruwan sai ya taba wajen ya shafa kawai zai zuba ruwa ba saboda in ya ce zai zuba ruwa zai zama masa illa a wannan wurin kuma gani da wadi wannan ana nuna mana ne saboda koda wata rana Allah ya kaddara ka zo ka samu kanka cikin irin wannan rashin lafiya ka san yadda zaka warware kaga wannan yana da dadi ne mai muhimmanci wani lokaci ba mutum yana asibiti yana jinya ba to kuma wanda zai yi jinyar ka ya zama na cewa yana da ido a addini saboda akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce an maka sai a ki maka kuma har alkhairi da yawa ya kubuce wa mutum kuma babu uzuri a gaban Allah mutum mutunci wanda yake ji matakar yana cikin hayyacinsa duk za mai alwala yayin sallah abinda kawai zai sa sallah ta fada akansa baya cikin hayyacinsa idan baya cikin hayyacinsa to sallah ta fada akansa misali misali mutum ya shiga koma na kafi da lokacin da ya farfado in ya farfado azhar sai mai alwala yayin azhar dinsa sati din nan babu ba sallah akan shi kuma ba zai rama shi ba an gane saboda ba cikin hayyacinsa kufi alqalam anhu shi kan alqalamin ya fada akansa tambayan da wani zai iya jefowa shine ina yaran nan masu zuwa lahira a dawo ku gane karatun ba masu kwaya kaga wannan faudan nan na da ake sawa gawa kada ta lalace to shine yaran mu ke zuwa sanarka sai mutum ya kwana uku sati ɗaya na bacci wai shine suke ce mai wai za su je lahira su dawo kwana uku yana bacci ko sati ɗaya to kaga irin wannan sati ɗayan da ya afance kaga ba cikin hayyacinsa ko wannan Allah ta faɗa kansa amma ni cikin sakon Allah saboda sakon Allah yayi da ya abin nan amalikiya dole ya rama an gane amalikiya dole ya rama saboda wai abin da ya sa ya gutsi hankalinsa kai abu ne wanda yake na haramci ba wai rashin lafiya ba amma malamai suka cewa in dai baya cikin hayyacinsa ya faɗa akansa amma laifin abin da ya sha ya gusan mai da hankali na kan Allah zai tafi shi a kan gobe kiyama Allah ka shirye da mu kai ne na ƙarshe eh a dusi kace ai kuma ƙasa Allah ya ce a inde dutse ne dutse ne ƙasa aka ce in ka samu ƙasa ka taba in kuwa ba ƙasa ka nemi ƙasa ka taba amma dutse ai ba zai tsaya a makofin ƙasa ba a shi yana maganar da dutse ne dutse haka da ke kan ƙasa ba ƙasa ba ne ke ƙasa dutsen na sama shin dutsen za a taba kake nibi a ba zai yiwu ba sai dai ka taba ƙasa amma ba za ka taba dutsen ba saboda dutse ya fara daga cikin abin da ake shafa ake taimama da shi ƙasa Allah ya yi magana a kai Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ka sa ya zama hujja na tsiran mu duniya da lahira kada ka sa ya zama hujja a kan mu da za mu iya halaka ya Allah yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausil a'la da mu da waɗanda suke kallon mu da sauraron mu iyaye maza da mata a waje da kuma cikin gida wanda ya ji wannan wuri da ba da shi kasi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gidan aljanna safarin estate a cikin aljanna mu ma ya gina mana irin shi a cikin aljanna inda ka bashi dukiya ya Allah ka bashi damar da ya iya salwantar da dukiyar na wajen gina irin wannan wuri da Allah ka ba mu abin da ya fi nasa kuma ka ba mu ikon da za mu gina wanda ya fi wannan kuma ka karɓa mu a matsayin ibada shugabannin da ka azurta mu da su muna roƙon ka ya Allah ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfanar da mu duniya da lahira abin da zai iya zama cutarwa a gare mu a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka kame hannunsu ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma a matsayin mu na mabiya ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba da mu da su ya Allah ka ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ka ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hada fuskokin mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk